أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imominsa waɗanda ba sa ƙarewa, ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin Al-Ihsan Muhammad Muhammad Ebenu Hotoro GRA a garin Kano a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda ya kama 3 ga wata Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Shi ne ya zo daidai da 20 ga watan Fabrairu shekara ta 2025. Idan muka leƙa taskar tarihi, a rana mai kama irin ta yau, wato 3 ga watan Ramadan, amma sai mun koma mun juya mun kalli shekara ta 11 daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Babbar tauraruwa, shugabar matayen aljanna, Ummul Hasanaini, As-Sayyida Fatima bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya yi mata rasuwa. Lalle hakika nana Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk inda kake bayanin nagarta da falala, lalle hakika ta wuce wannan wuri. Ita ce wacce nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take faɗa dangane da ita, tace ma ra'aitu afdala min Fatimata ghaira abiha, tace ban taɓa ganin wani makhluki mafi falala daga nana Fatima in ka cire mahaifinta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Sunanta Fatima bintu imamil muttaqina, sayyidu walad adama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kaji nasabata, kaji mahaifinta, duk duniya babu kamarsa, ba ai kamarsa ba kuma ba za a yi ba. Yar shugaban ɗan adam na duniya gaba ɗaya ne kaf manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babarta nagartacciyar mata ce wacce tana ɗaya daga cikin manyan Ƙurayshawa waɗanda sun yi fice wurin nagarta da kamun kai, a gefe guda kuma masu riƙe da tagomashi ta yanda take daga cikin ƴan kasuwa masu kuɗi a birnin Makka. Ita ce Khadija bintu Khuwailid, wanda ane wa nana Fatima alkunya da Ummu Abiha, ma'ana lalle ita ta kasance ƴar mahaifinta ce, mana in ka ga ainihin kwabo da kwabo suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An haifi nana Fatima kafin aike da shekara 35 kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shekaru 35, ko kuma afwan, daga haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Waladat radiyallahu anha qabala al-bi'sa, an haife ta ne kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ta 35 daga haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai wannan shekaru. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aurar da ita ga nagartaccen mutum salihi mai falala, dan dangi Aliyu bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, a shekara ta 2 daga hijira bayan da aka yi yaƙin Badar. Wannan aure mai albarka sai ya haifar da ƴaƴaye nagartattu suma su ne aka sami jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhasanaini kyawawa biyu alhasanu wal husain hakanan ta haifa masa ummu kulsum da zainab da kuma muhassin wanda wafatinta ya kasance bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wata shida lalle in kana maganar falala nana Fatima radiyallahu ta'ala anha ta cika kisa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance har duk lokacin da zai tafiya ya fita daga Madina to karshen wanda yake bankwana da shi daga Madina ita ce ƴarsa nana Fatima radiyallahu ta'ala anha sun shaku da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kisa nake yawan gaya muku daga cikin tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine jan yara tun suna kanana a jiki a nuna musu tausasawa da jan su a jiki su san mahaifansu lalle hakika abin da yawancin mu muke na wasarere da iyali mu fifita neman duniya da neman abinci akan matsala ta iyalan mu wannan matsala ce kware da gaske ana so ƴaƴanka musamman kanana su dinga jan ka a jiki wannan yasa nana Fatima suka shaku tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tun tana karamar yarinya ta nuna haka saboda sun shaku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin me lokacin da manyan Quraishu gingiman kafirai suka dauko mahaifar raqumi suka dora a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yana sujada a filin dakin Ka'aba wannan yarinyar da bata bi shekara 7 ba ko 8 nana Fatima kenan lokacin tana wannan shekarun saboda alakar su da shakuwar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tayi kukan kura ta tinkaro wa'annan gingiman miyagun kafirai ta kalubalanci abinda suka yi mahaifinta ta cire wannan mahaifa ta zo tana wanke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaji yanda suka shaku haka ake so amma zaka ji yawancin mu mun fi fifita neman duniya ko hirama a waje yawanci zaka samu ƴaƴayen mutane musamman mu a kasar Hausa sai ga cewa yawanci ba sa samun tagomashi daga mahaifansu maza shi yasa ina yawan buga misali lokacin da aka yi wani abu wanda ba ma so Allah ya maimaita shi la qaddar Allah kada Allah ya dawo da shi lokacin da aka sa wani kafiyo a jihar Kano ba na manta farkon Boko Haram da aka tashi su bamabamai a bangarori da yawa ai an sa wani kafiyo shine irinsa na farko a shekaru masu yawa aka datse mutane a gidajensu da yawa yara ba su san iyayensu maza ba sai a lokacin mun ji ƴan jaridu suna rawaito mana a labarai suna cewa an je gidaje da dama an samu haka akwai gidan da aka je yaran kanana ne wajen su uku cewa suka yi ummakin ga wani mutum a zona kan kujera babansu ne fa wallahi babansu ne amma saboda zai fita tun karfe 6 suna bacci ba zai dawo ba sai 11 dare sun yi bacci haka kashe gari zai kara fada ba su san shi ba cewa suka yi ummakin ga wani mutum a zona kan kujera to kaga wannan ba tarbiyar musulunci ba ne shi yasa lokacin da ka ja danka a jiki yana yaro ya saba da kai to wannan yana sa ko ya girma ya dinga tunawa da kai ya neman adda to irin wannan shakuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sukai da nana Fatima shi yasa idan yazo zai yi tafiya karshen bankwanansa da Madina itiyanu Fatima shine zai je wajen nana Fatima sannan kuma farkon wanda zai shigo wajensa idan ya dawo daga tafiya kuma nana Fatima radiyallahu ta'ala anha a wata ruwayar kuma da Abu Sa'alaba al-Khashani ya rawaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya dawo daga wani yaki ko yayi tafiya bada'a bil masjid yana farawa ne da masallaci fa salla fihi raka'atayn sai salla raka'a biyu a ciki summa ya ati Fatimata kaji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai je kai wa ƴarsa nana Fatima ziyara summa ya ati azwajahu daga nan kuma sai je wajen iyalansa matansa shi yasa wannan yana nuna irin tarbiyar da shakuwar da nana Fatima ta samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karbo hadisi daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ban taba ganin wani makhluki ba wanda yayi kama kobo da kobo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tace fi qiyamihi, a tsayuwarsa, wa qu'udihi, da zamansa, min Fatima binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, tace daga Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan wani hadisi ya tabbatu daga Usama dan Zaidu, hibbar rasul, dan gaban goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan gaban goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace ahabbu ahla baiti ilayya, ahabbu ahli baiti ilayya, mafi soyuwar ahalin gidana izuwa gare ni, a iyalina, a family na, wanda na fi so, sai yace Fatima, ita ce na na Fadiya radiyallahu ta'ala na. Sai dai Imam Tirmidhi ya ƙara rawaito wani hadisi da sanadinsa zuwa Abdullahi bin Zubair radiyallahu anhu, cewa Ali bin Abi Talib wata rana sai ya ambaci ƴar gidan Abu Jahal, ya fara sansanar ƴar gidan Abu Jahal, fir'aunan wannan al'ummar, ya fara sansanar zai aure ta. Fa balaga zalika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai labari ya kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya tashi ya hudu ba, ya gyara wa Ali bin Abi Talib zama, ya ce wane ka haɗa ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƴar kuma fir'aunan al'ummar? Don haka sai ya ce mai, innama Fatima, lalle haƙiƙa na Fatima, bid'atun minni, ya ce tsoka ce daga gare ni, yu'ziyani ma azaha, yace abin da yake cutar da ita ni ma yana cutar da ni, wa yuti'ibuni ma at'abaha, abin da yake wahalar da ita ni ma yana wahalar da ni. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada. Wata ruwaya kuma tace Fatima bid'atun minni, Fatima tsoka ce daga gare ni, faman aghadabaha aghadabani, duk wanda ya sa ta fushi to ni ya sa fushi. To kaji ƴar lelan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ila yau daga darajar wannan tauraruwa. Hadisin da Imamu Hakim ya fitar da shi da isnadin sa izuwa Buraida radiyallahu anhu, ya faɗo wani hadisi, yace me, kana ahabbun nisa'i ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Fatimata, ya kasance mafi soyuwar mata izuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce na Fatima. Wa minar rijali Ali, daga maza kuma sayyidina Ali. Sai dai zaka ji wannan hadisin, watakilla ka ce akwai kanshi-kanshin, kamar ya zai ci karo da wancan hadisin nana na Aisha radiyallahu anha, hadisin sai na Muawiya, wanda ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shin duk duniya wa ka fi so? Sai yake cewa Aisha, sai ce daga maza fa, sai ce abuha babanta Abubakar. To malamai sun yi bayani, suka ce wannan hadisin baya cin karo da hadisin Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu, babu cin karo. Sun yi bayani, sun warware matsalar, suka ce abinda ake nufi, kamar yanda babban malami Ibn al-Arabi al-Maliki yake cewa kana ahabbun nasi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Abubakar, in aka yi generalizing ne, mafi soyuwar mutane izuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Abubakar. Wa habbu azwajihi ilayhi Aisha, in kuma matansa ne nana Aisha. Wa ahabbu ila ahli, in kuma aka ce ƴaƴansa, iyalansa, ƴaƴansa da jikokinsa, sai ce Fatima. Sai kuma mijin tare shi ma yana cikin family din sa. Ai, shi sa aka ce malamai suka ce babu cin karo da wannan hadisi da yake kuma nuna hadisin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Shi yasa aka ƙara rawaitowa, Imamu Hakim ya rawaito da isnadi ingantacce zuwa nana Aisha, daga nana Aisha radiyallahu anha, cewa idan aka ambaci nana Fatima a wurinta, kala sai da ce ma ra'aitu ahadan, shigan irin hadisin da muka fara daga farko, amma akwai bambanci. Nan tace ban taba ganin wani ba, kana asdaqu lahajat, mafi gaskiyar su kwadan harshe, ma'ana mafi tsarge gaskiya da fadar gaskiya, minha, daga nana Fatima. Sai ce illa an yakuna allazi waladaha, sai wannan dai wanda ya haife ta. Shi sa ingantattun hadisai sun tabbatu daga as-sadiqul masduqu, mai gaskiya abun gazgatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake nuna na Aisha na na Fatima shugaba ce daga cikin shugabanni. Wanda Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Anas bin Malik cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hazbuk min nisa'il alamin Maryam binti Imran wa Khadijah binti Khuwailid wa Fatima binti Muhammad wa Asiya imra'at Fir'aun, cewa ya ishe ka daga manyan mata yan aljanna. Sai rawaito sai lissafo wayannan matan. Sannan Imam Hakim ya rawaito da isnadin sa izuwa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Manzala sallallahu alaihi wasallam yace Fatimatu, takin da ni na farko kenan, nana Fatima sayyidatu nisa'i ahli al-janna, ita ce shugabar mataye yan aljanna. Shi sa Imam al-Bukhari ya fitar da babi yace babu manaqib Fatimata radiyallahu anha, babin da yake nuna falala da daraja ta nana Fatima radiyallahu anha. Sai ce wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Fatima sayyidatu nisa'i ahli al-janna, ya kawo wannan shigen wannan. Shi sa nana Fatima ta dauki daraja kwarai da gaske. Wallahi yau da zamu tsaya iya wayannan hadisan katal, iya wannan bayanin da nayi ya isu mawaƙanmu na yau, masu son begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da begen nana Fatima, wayanda ba guluyi suka yi ba, su yabe ta da ingantattun hadisan nan. Ko ni da zan taba ma waƙar kila wannan, sai in ma baiti 100 na gada ma na waƙa. To sai dai wa ma allabnahu shi'ira wa ma yambage la, duk da na gada ma zan rubuta haka. Amma yau da zaka dinga jin mawaƙanmu, su ba ƴan shi'a ba, ba masu zagin sahabbai ba, amma sai ka suna ɗebo tarkacen shi'anci suna waƙe nana Fatima da su, wanda mutum sai ya mamaki in kana jin irin abubuwan wai suna nuna suna son nana Fatima, maimakon su ɗebi irin wayannan hadisai ingantattu sai ka ji sun koma ƙarerai, haka ji suna ce mata ya ma'asumiya da waye da sauransu, wai ita ma'asumiya ce kamar annaba, wanda wannan gaskiya abun ba haka yake ba. Shi sa in za a yi yabo yana da kyau a yi da ilimi. Addinin musulunci addini ne na ilimi. Shi sa masu yabo irin na da da yake sun yi da ilimi da ikhlasi, shi sa har yanzu yabon nasu yana nan. Har yanzu ana karanta al-Burda, duk da akwai gyararraki da wasu malaman suke cewa akwai a ciki. Har yau ana karanta Hamziya, har yau ana karanta Ishiriniya, har yau ana karanta yabo da dama da aka yi wa manzala sallallahu alaihi wasallama, saboda an yi da ilimi, babu guluya cikin wannan. Nana Fatima kaga ta fi kowa, sannan babu wanda ya kai mahaifinta, tsaya ka ji sadakinta, domin nana Fatima duk da wannan gata nata kamata ya ce tunda ɗan shugaban ƙasa ce, in an tashi aurenta a kashe dinarai da dirhamai, a yi fataka, a yi yanda ake yau a halinmu na yau. Amma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aurar da Aliyu bin Abi Talib ga nana Fatima da wani sirke ne ma, ya ma rasa yanda zai samu kuɗin, sai da ya je ya san yanda ya kawo wannan ainihin sirke wanda yake ba ma kuɗi ne mai ƙima ba, sannan aka aura masa nana Fatima, wanda malamai suka ce ƙimarsa shine dirhami 400. Har ma wata ruwaya da shi'a suka kawo a cikin littafinsu, suka ce sayyidina Usman ya yi wa Ali bin Abi Talib rawa gani, kamar yadda babban malami Muhammad Dr. Ali Sallabi ya kawo wannan kisa. Ya ce lokacin da Ali bin Abi Talib ya ɗauki wannan silke nasa, ya tafi domin ya biya sadakin nana Fatima radiyallahu ta'ala anha, lokacin ya ce fa'akastu, sai na riƙi wannan silken, fanɗalaktu bihi ila suki, sai na tafi da shi kasuwa, sai na sayar da shi bi 400 dirham, sai na sayar da shi dirhami 400 min Usman bin Affan, sai ya sayar wa sayyidina Usman bin Affan. Ya ce yayin da na karɓi wannan dirhamai, shi kuma ya karɓi silken daga wurina, sai ya ce ya Abul Hasan, alasta aula bid-dirhami minka wa anta aula bid-dirhami minni, ai kai ne kafi cancanta da wannan silken, kai jarumi ne mai yaƙi mai ɗaukaka addinin Allah, wannan silken ka fi cancantarsa, sannan wannan dirhamu ma kafi ni cancanta duk gaba daya. Sai ce eh, sai ce wannan sirkin to na baka kyautar sa, sannan kuma kudin shi ma ka je fi sabilillahi. Wanda wannan ɗaya daga cikin abin da zaka ga cewa masu mazakin safai suna kawo wannan ruwaya. Nana Fatima kamar yadda faɗa tana da zuhudu kwarai da gaske. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji kudin sadakin, to da aka tashi kaita ba Dubai aka tafi aka yi odar gado ba, ba China aka je ba, ba an sa mata kaya ne na miliyoyi masu tsada ba, ba irin wannan aka yi ba, saboda aqidar da ake so a gyara, a yi zaman auren, a yi haƙuri da juna. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura ta da ƴan wasu ƴan komatsai. An ce wani ɗan kobi ne na shan ruwa da wasu tukwane ko guda biyu ko kuma gare wani na ruwa da fulo, wanda sai ƴan ƙananan duwar wasu, sai kuma dutsen goga da za ta dinga yin niƙa, dutsen niƙa kenan. An san shi irin na daɗin nan, indomi da zare shi, ai ba ku san shi ba. Eh, mu mun taso lokacin markaɗe ma an gana ma sai a yi markaɗen tattasai da irin wannan dutsen goga, za ka ga dutsen niƙa ake ce masa. Mata suna yi, suna ainihin waka, suna abuna. To irin wannan haka aka kai wannan shugaba mai girma, amma me haka ta zauna, dan ta taba cewa ma ta taba kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hannunta yayi kanta dai kaza, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta ita ta yi hakuri ta ci gaba da wannan hidima. Wannan fa shine manufar aure a musulunci. Yau abinda ake ji a yau, kake gani a social media, wanda ya saba wa shari'a ta addinin musulunci, ya saba wa kyakkyawan hankali da tunani, ba musulunci bane. Kaji an ce a biki ana taka dala, duk da cewa CBN tana da doka kuma tana gurfanar da su, to amma sai kaga wani salo da yazo mutun sai ya debi kudi miliyoyi, ya dauka kudin nasa ne. Ai Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi ataakum, ko ba su daga dukiyar Allah ne ba, ta Allah ce. Amma sai ce ai shikenan, sai kaga yayi wasu abubuwa na barna, kamar yadda wani abu da ya dinga cece ku ce a social media kwanan nan, kuma an nuna wasu mutanen kuskuren su, sun kashe wasu miliyoyi a wurin birthday koyi da nasara. Babu birthday a cikin tsari na addinin musulunci. Wani happy birthday to you, wallahi babu shi a addinin musulunci. Koyi ne da yahudi da nasara. Dan fodiyo bai yi birthday ba, an ka dawo tarihin kasar Hausa, shehun Borno bai yi birthday ba, bala sana ka danganta zuwa ga sahabbai, zuwa ga tabi'ai, duk irin wannan abun ba su ake ba. Amma sai ga an kashe makudan kudade, kuma an yi magana, sai mutum ya dinga nuna cewa wannan abun ma kai a daidai yake. To wallahi ba ku san wani abu, duk mutumin da ya wannan wallahi ka fi tarihin sa. Ba fata muke musu ba, addu'a muke musu ba, amma wallahi su yi hankali da duniya. Ba ka irin wannan barnar ka zauna lafiya, ka koma tarihi ka gani. Mutane a Najeriya ba su sha wahala ba, masara ba ta ja su ba, ta fyaɗa su da ƙasa, suna binta da gudu, suna so su kawo mota ta an rasa algalibar magaluf. Shin ita ta ci nasara akan mutane, ko mutane ne suka ci nasara wajen neman masara, sai da aka ja masara a ƙasa. Ai da ba a cin masara, ni na taso lokacin da ba a cin masara, ka san ni ɗan 75 ne. Aka zo lokacin MPN, muna yara PRP, aka dinga jan masara saboda alama ce ta MPN, ana janta a ƙasa, ana wulakanta ta, wallahi ba a cin masara lokacin. Amma kan ka ce meye wannan, wasu ƴan shekaru da aka kifar da mulkin shagari, Babangida ya zo, aka zo aka shiga wani yanayi, sai da masara ta yi wahalar da mutane, kuma har yau masara mutane sun kasa kawo mota. Me ya ja wannan alfahari da aka? Ka koma tarihi malam yawmuddini, ka tambayi tarihi me ake cewa da shi yawmuddini. Yawmuddini ita ce ranar da ake ce da ita ranar tabo. Tabo ne wata mata ce kawai, wai ta saboda ita ƴar matar shugaban ƙasa ce, first lady ce ta Sabilla a Ishbiliya lokacin musulmi suna mulki a Andalus. Ta ci ta ƙoshi kawai, sai take cewa da mijinta, domin dama asalinta talaka ce, dama wanki take a bakin kogi kawai. Shi kenan sai shi ɗan sarkin ya zo wucewa, da yake yana da son baitukan waƙa, sai ya ce sana'ar rehu min alma'i zarat, sai ce iska ta saƙa mara mara, mu muke cewa, ko kuma ka ga wani gida gida da ruwa yake, in iska tana kaɗa kogi ko wani kududdufi, za ka ga wani abu yana gida 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 gida. To sai kawo sadarul bait na waƙa, sai kalli abokinsa Ibn Umar, sai ce kawo min ajazul bait, kawo mun karshen sai kansa ya kife. Ibn Umar ya kasa cewa komai, sai wata mata tana wanki tana bauta a gindin kogi, sai take cewa ayu darin lil harbi law jamat, sai take cewa eh wannan zai yi kyau da silke na yaki da a ce a daskare ki. Wallahi dan shugaban kasar nan yana jin haka bai kalli kaskancin ta ba, sai ji duk duniya ba wacce yake so, domin shi yana son waka, shi yasa shi namiji da ma haka yake, duk abin da yake so a mace baya kallon komai. To sai ya aure ta, ya enta ta, aka wayi gari ta zama ita ce mace mai fada aji, ita ce first lady a Ishbiliya, tana umarni tana hani tana cikin dukiya, da dadin yayi dadi kawai ran nan, sai take cewa ita wallahi tana so ta koma rayuwarta ta da, domin ta yi tallan nono a gefen kogi, tana so ta taka tako ta dauki garwa ko ƙwaryen nono tana laban laban laban. Shi kuma a matsayinsa na shugaban ƙasa ya ga ai kaskanci ne ga matarsa, ta dawo ta, sai yake cewa a'a zan miki kwaba, zan miki a gida, amma ka san me, sai je dauko turaren ambar da turaren kafur da turaren sandal da jawi, manya-manyan turare ne, garin su in ka ta cokali da kuɗi ne mai tarin yawa, kamar da yadda aka yi wannan birthday din aka ce an kashe miliyan 100 da wani abu ko biliyan ko waye a dai maganganu, shi ma wannan kwabar aka yi ta irin wannan. Lokacin da talakawa Ishbiliya suke buƙatar a taimaka musu da abin da za su ci, sai aka ɗebo kuma ruwan turaren ma'uwardi da turaren almuski, ruwan turare aka yi katuwar kwaba da garin turare da ruwan turare, sai ce matar ta sa ta fito ta dinga takawa ta shiga wannan, maimakon ta shiga ta ƙona gaske, shine ta zo da yayanta suna takawa suna laban laban laban. Wannan shi ake sai da shi a tarihin musulunci yawmuddini, ranar tabo. Amma duk da haka da ta fito, ka san dan adam baka iya masa, sai take cewa laukana dina haqiqiyan, ina ma taban na gaske ne, sai ce lalle haka ba abin da yake cika idan dan adam sai turbaya. To mahallin shi da abin da yake ga ma, duk mutumin da yayi alfahari wai dan Allah ya bashi dukiya, ya je ya barnar da ita a shirman banza, a shirman wofi, a birthday ne, a event center ne, a wajen wani biki ne, a wani abu ne wanda bashi, wallahi sai ko Allah bai ja shi ba, to ƴaƴansa ba zai arziki ba, sai abin ya zo ya bi su. To shi wannan sarkin da yayi wannan abun, Allah sai ya kama shi, shi yasa ba a san alfahari, bai shekara 20 ba akan mulkinsa, Allah ya kawo murabidun aka yi juyin mulki, aka kore shi daga cikin Ishbili, aka kama shi ma aka kai shi can wani gari da ake ce da shi a gamata, ba ma wanda ya san shi, yara kawai suna kallonsa, wani wulakantaccen gida mai rubabban kyaure, aka sa mai gadi yana jiransa, mai wulakantattun abubuwa. Shine wata rana an yi idi yake fadar wannan baitin waka, yace fi ma madha kunta bil ayadi masruran, ranar sallah ta zo, yace a shekarun da suka gabata, a shekarun baya lokacin idi kana cikin farin ciki kake yinsa, kana kasaita kana hawa kana shiga alkyabba, sai ce fasa akal idu fi a gamata ma'suran, amma yau ga idi ya munana a gare ka a garin azgamata, tarabana tika fil amdumari ja'iatan, yace kana kallon ƴaƴanka mata a cikin damara suna cikin yunwa, yaran nan ba da suka yi wannan abu suna cikin yunwa, yau ba mulkin ba gidan mulkin, yace ya gazilna lin nasu ma ya mulkina kidimiran, sune wa mutane bara ba su da yanki ko da ɗaya na yadi ɗaya na rigar sallah, sai ce me barazana na hawa kalitta sani makashi a tangashi, sun bayyana wajenka, sun zo sune maka sallama gaisuwar sallah, da a fada ake yanzu sun zo a cikin wani yanayi na wulakanta, yanayi mara daɗi, absaruhunna hasaratun makasira, yace idanunsu suna cikin asara, kana kallon su suna cikin wani yanayi da damuwa, sai ce ya la'ana fiddini wal aqdamu hafiyatun, kafafuwan su ko takalmi, yawa kaji abin da ya faru, ya la'ana fiddini wal aqdamu hafiyatun, suna taka tabo na gaske, kafafuwan su ko takalmin sallah ba su da shi, ka annaha lam tada miskan wa kafura, kaji mahallin shahid, kai ka ce wannan kafafuwan ba su taka miski da kafura ba. Wannan fa shine duk mutumin da ya albari billahi, duk mutumin da ya wulakanta dukiya, shi ake ce da shi kasr qulubul fuqara, ka karya wa talakawa zuciya, waya in ka aka mutum magana ai muna siyarwa mun kai waye ga musulunci, ai koda zaka tsayar da duniya bai ce kuma kayi barna ba, wala tubazzir tabzira. Shi yasa lalle hakika duk mutanen da suke zuwa su biki su fataka, kaji an kama miliyoyi kawai a ci abinci ko a dan yi wani abu lokaci guda, wannan ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba haka akai auren na na Fatima ba. Ita ma za mu kasa taskarta gida biyu, dole in gintse a nan akwai batutuwa da suka shafi wasu qadiya da wasu maganganun da ya kamata mu san su dangane da na Fatima. Insha Allah kila mu hada a wani lokacin a wannan taskar ta bana insha Allah ta'ala. Sai mu ce fa rahmatullahi ala Fatima binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ji kanna na Fatima yar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan kadan kenan daga cikin taskar tarihi. Idan mun koma bangaren tafsiri har yau dai muna nan ayoyin nan na cikin suratul nisa'i ala aya ta 36 zuwa 39, me Allah madaukakin sarki yake faɗa a ran ma ƙara mai ta mana, sai mu dora bayanan da muka yi a wancan kana. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
الله سبحانه وتعالى كما دينا مكجي تفسير ودنن آيوي yana umarni ko dai hani da abubuwa ne guda 13 wanda tushe ne na zamantakewa da saisaita al'umma da kuma dacewa a duniya da lahira. Allah ya ce wa abudullaha, ku bauta wa Allah, wanda wannan shine abu na farko wanda yake nuna tauhidi ga Allah, ai ku kadaita shi ku girmama shi. Wala tushriku bihi shay'an, abu na biyu kenan, kada ku yi tarayya da shi da wani abu ko mai kankantar wannan abu ko mai girmansa, shin rana ce ko wata ko gunki ko tsakuwa, kada hada Allah da wani abu wajen bauta. Abu na uku, wa bil walidaini ihsanan, sannan Allah yana wasiyaci da ku girmama iyaye, ku kyautata musu, ku ni'imta su, ku martaba su. Abu na hudu, Allah sai ce wa bizil qurba, ai ku kyautata wa makusantanku wanda kuke da alaka da su ta jini, kamar ƴan uwa ko baffanni ko kawunnai. Abu na biyar, Allah madaukakin sarki sai ya ce wal yatama, haka nan ku kyautata wa marayu, ku ji kansu, ku taimaka musu. Abu na shida sai ya ce wal masakini, haka nan ku kyautata izuwa miskinai marasa karfi masu bukata a taimaka musu. abu na bakwai Allah sai ya ce wal jari zil qurba, haka nan ku taimakawa makoci wanda yake da alaka guda uku na kusa kenan, wanda yake da haƙƙi na kusanci na jini, ga kuma haƙƙin musulunci, ga kuma makotantakar. Abu na takwas Allah sai ya ce wal jaril junubi, haka nan ku tautata wa makoci wanda ba shi da alaka da ku ta jini, amma akwai makotantaka tsakaninku da shi, kuma ƙila addinin kuma ɗaya. Abu na tara sai Allah sai ya ce wasahibi bil janbi, wanda dama anan muka tsaya jiya, Allah sai ya yi umarni da a kyautata wa makoci ko wanda yake kusa da kai, wanda al-imam Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma yace shi as-sahibi bil janbi inna shine ar-rafiqu fi safari, abokinka wajen tafiya. Sai tafiya ta kama ka, sai kuka shiga mota tare, ga ka wajen zaman ka, ga wajen zaman sa, ko kuka shiga jirgi daya, ga wajen zaman ka, to shi ma wannan kaga dai temporary ne lokacin, amma ana so ka kyautata masa, kada kai abinda zaka cutar da shi, kada ka zo ka takura masa da wani abu ko kida ko wani abu da baya so, ko wani wari da baya so, duk wanda abu zai iya cutar da shi kada kai masa, shi ma yana buƙatar ka bashi kulawa. Wannan shine fa addinin musulunci. Wanda ɗaya daga cikin malaman tafsiri al-Imam Az-Zamakshari yana cewa huwa allazi sahibaka, shine wanda ya abokantace ka, imma rafiqan fi safarin, ko aboki a tafiya, aw jaran mulasiqan, ko kuma makoci da yake manna da kai, aw sharikan, ko abokin tarayya fi ta'allumi ilmin, wajen koyan ilimi, ko ajin kuɗe da shi, ga kujerarka ga kujerarsa, aw qa'idan ila janbika, ko kuma wanda ya zo ya zauna da kusa da kai fi majalisin, kamar majalisi, kamar yadda kuke zauna a majalisin nan, wanda yake kusa da kai shi ma fa Allah ya ce ka kyautata masa, shine as-sahibi bil janbi, kin as-sahibi bil janbi, wanda wannan shine abinda yawancin malamai suka faɗa. Wanda shi kyautata wa makocin nan yana da abubuwa, manufofi da yawa, daga ciki akwai taimaka masa in talaka ne, in kana da kuɗi, kana da makoci talaka, to wajibinka ne ka zama cewa ka taimaka masa. Wannan shine abinda musulunci ya umarce mu, bai kamata ka cika koshi ka zama cewa baka da problem ba, amma makocinka yana bukata baka taimaka masa ba. Ana yawan buga wutar wani labari cewa wani makoci yana da wani makoci attajiri, wannan makoci attajiri yana da kuɗi kwarai da gaske, shi kuma talaka ne, sai wasu kaji ya so dakwalan kaji, to kuma lokaci guda kajin nan sai suka mutu, sai ya ce da ayansa je a zubar, da aka je aka zubar, sai shi wannan makocin nasu wanda yake cikin masifar yunwa da bala'i, sai yake cewa da ayansa je a ɗebo wancan kajin, sun ga lokacin da aka tafi za a zubar da su, sai aka ɗauko su aka dafa su aka rome su. To ka san abinka da yaro, ƴaƴan makota, ƴaƴan masu kuɗin sai suka shigo gidan shi talaka, sai suka ga ana farfesun kaji, da sun ga ana farfesun kaji sai suka zo suka ce su ma a ba, suna so a ba su, sai uban yaran mai gidan sai yake cewa kai ku dakata, ko haramun ne wannan kajin a wurin ku, mu kuma halaka ne. Suka ce to ya aka yaka, yace mushen kajin da kuka yare ne mu muka ci, ko ku ci mushe haramun ne, mu kuma gashi ba mu da abinci, ba mu da wannan, mu kuma ya halatta mu ci wannan. Shine famani turra ghaira bagin wala adin fala isma alaihi, duk mutumin da bala'i da lalura da yunwa ta sa ya je ci mushe, to babu matsala a kansa. Sai suke zuwa shi ga yawa babansa labari, sai ya ji kunya, shine ya zo ya taimaka masa. To da yawa yau mutane suna cikin yanayi, kuma wasu makotan wai kawai shikenan su sai ka roke su, akwai ba mutanen da za ka yi musu gani kyakkyawan shiga, amma wallahi babu ce a tare da su, babu ce a tare da su, abubuwan da suke kansa suna da yawa, sai ka yi musu kallon kamar a wadace suke nan, ko billahi lazi kana ba su 500 ma karbewa su suna ta godiya, kila a gidansu wallahi babu gungunin shinkafa, amma ka ne musu kallon kaza. To yana da kyau a dinga kula da wannan haki in dai kana da hali. Shi yasa wani hadisi ya ce duk mutumin da ya zo ya tambaye ka, walau ta a ala farsin ko akan doki, ka ganshi in dai ya bukata ka tabbatar to ka taimaka masa, ka daina kallon wani ai yana da mota, wani ai yana da babur mai caji, wani ai yana sa shadda, wani ai kaza da sauransu. A'a, akwai abubuwa da yawa wani lokaci akan mutane, shi yasa wajibi ne a kyautata wa irin waɗannan abubuwa. Hadisi ya tabbatu sahihi a cikin Muwatta ta Imamu Malik, yace la yamni anna ahadukum jarahu. Daga cikin wannan kyakkyawar koyarwa ta addinin musulunci shine kada ɗayanku ya hana maƙocinsa an ya garuza khashabatan fi darihi, lokacin ko zai irin rufi da zai na azara, ga wata tumba zai sa, amma sai ya taba katangarka a jiki zai sa. Manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada ka hana maƙocinka wannan. Wannan kyakkyawan misali ne manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yau da maƙocinka yana da wata buƙata ko kwai ɗaya yake buƙata, ka dan haska masa, kana da sola shi ba shi da komai, to ka dan haska masa wannan. Yau da yawa akwai abubuwa da yawa wanda inda bayani za mu cikakke akan haƙƙin maƙotataka, to wannan shi ma sai mu kwana uku muna tafsiri. Amma dai manufar shi ne a kyautata wa maƙota, a daina gaba, a dinga aika wa juna kyaututtuka in wani abu ya faru, a dinga siyayya kamar da ake, shi sa za ka ga zumuncin da ya yi kyau irin na Bahaushe. Haka ake haɗuwa duk inda ka je yunwa ta kama ka, baka tunanin wai ba za ka ci abinci ba, domin za a girmama ka. Kuma maƙota da maƙota ana siyayya, ba za ka san ma cewa wane ko gidansa an yi ko baye ba, wannan abu ne mai kyau. Sai na goma Allah sai ce wa bani sabili, ai ku kyautata wa ɗan tafarki baƙo wanda guzurinsa ya yanke, wanda ba a garin yake ba, iyalansa ba sa nan, in ya zo yana buƙatar shi ma a taimaka masa, ko kuɗin mota ne ko wani abu da zai kai shi zuwa iyalansa, ko ya je ya biya buƙatarsa da ya zo a garin. Musulunci shi ma ya kalli wannan, yawanci akan samu mutane su zo gari ba su san kowa ba, kuma suna buƙatar taimako, to yana ɗaya daga cikin wanda shari'a musulunci ta ce shi ma a taimaka masa. Na sha ɗaya, wa ma malakat aymanukum, hakanan abinda hannunku ya mallaka na daga bayi ko masu yi muku aiki, su ma ku kyautata musu. Manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiya ya ce bayin da suke ƙarƙashinku, wa'inda suke muku hidima, ku kyautata musu. A rashin lafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa fati, yana ɗaya daga cikin ƙarshen wasiyarsa da ya yi, ya faɗi wannan. Imam Ahmad da Imam al-Baihaqi sun fitar da hadisi daga Anas bin Malik radiyallahu anhu, yace kanat ammat wasiyati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, gaman miyar wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan gaba ɗayanta ya kasance hina hadarahul mautu, lokacin da mutuwa ta zo masa. As-salatu shi ne dinga cewa a dinga kula da sallah. Yawancin generalizing na wannan wasiya ta sa abinda ta kunsa ahammul mawdu'at shi ne a dinga yin sallah, sai ce wa ma malakat aymanukum, ku kula da bayin da suke ƙarshenku, abinda hannayenku ya mallaka ku daina wulaƙantar su, ku daina cin mutuncinsu. Dan wane ne maka aiki, ya nema wanki da goga, ya nema direba, ya nema gadi, ya nema bauta, to ba a yadda ka ci mutuncinsa ba, ka dinga wulaƙanta shi, ko ‘ya’yanka su dinga wulaƙanta shi, wannan ba addinin musulunci ba ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen wasiyarsa da ya ce a kula da wannan, su ma ‘yan adam ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Bukhari da Muslim ya ce hum ikhwanukum, su ‘yan uwanku ne, kuma badaɗinku ne, ja'alahumullahu tahta aydikum, Allah ya sanya su suna ƙarƙashinku. Sai ce faman kana akhuhu tahta yadihi, duk wanda ɗan uwansa kuma yake ƙarƙashinsa, to me falyut'imhu mimma ya'kulu, ka ciyar da shi abinda kake ci, in an yi girkin ga a girki a gidanka kai shi ma ka dinga basu wannan. Wal yalbisu mimma yalbisu, irin kayan da kake sawa su ma ka dinga basu suna sa irin wannan. Wala tukallifuhum min al-amali ma yaghlibu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku dinga dora musu aikin da ba za su iya ba. Ko almajiri ne a gida, kada ka dinga dankara musu aiki da kaya, ko wasu yara da ake child abuse din da ake fada, bautar da kananan yara, to musulunci dama ya yake irin wannan abu, kada ka dinga dora musu abin da ba za su iya ba. Sai ce fa in kallaftumuhum, har in kun dora musu wani aiki, fa'inuhum alaiku, taimaka musu yanda za su yi abin cikin nasara. Wannan ba shi ne addinin musulunci. Addinin musulunci babu capitalism, babu dictatorship, babu mulkin kama karya, babu danniya da murdiya. Wannan shine addinin musulunci. Na sha biyu da na sha uku Allah sai ya haramta kasaita da alfahari. Allah ce inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakuran. Lalle hakika Allah baya son duk wanda ya kasance mai takama, mai jin isa, mai girman kai, mai kallon mutane a banza, mai alfahari, wanda in ya tashi duk abin da zai sai yayi alfahari, sai ya je ibn santa ya kashe miliyoyi, sai yayi birthday ya kashe miliyoyi, sai yayi kaza. Inna Allah la yuhibbu, Allah baya son wannan. Wannan shine muktalan fakuran kenan, wanda yake takama da alfahari cewa shi Allah ya bashi kaza. Allah ya hana, wanda wannan shine abinda wannan aya ta faɗa. Wanda an ce alfakur almutakabbir shine mutumin da yake da girman kai. Allazi tazharu asarul kibr fi aqwalihi, shine yawanci a magana yake kasantawa, shi alfakur kenan. Zaka ji ana kalma ta katsaita, mu mun yi kaza, mun yi kaza, kudin mu ne muka yi, mu muka yi kaza, ba wanda ya hana mu, wata shekara ma sai mun yi. To wannan shine mukutal kenan. An masa wa'azi an ce kaza babu kyau, ai ba wanda ya bani kudi na ne. Zaka dinga ji yana lafazi, yana nuna shi ba zai ma taba yin talauci ba har abada, har abada. Wannan shine alfakur. Almukutal kuma shine me wanda yake a kusan sifarsa a aikace, yana tafiya, yana takama, yana baza capacity a yaran zamani, yana jin shi yafi kowa. Allah baya son haka, wanda ya zama cewa baya bin abin da Allah ya faɗa. Wannan su ne sufofin. Shi yasa wata ayar Allah ya ce wala tamshi fil ardi marahan, kada ka dinga tafiya a doron ƙasa kana alfahari. Innaka lan takrikal ard, duk isakka, duk takalmin da ka sa mai tsada, da suturar da ka sa masu tsada, da ƙwan da ka ci, da kajin da ka ci, da shawarman da ka ci, lan takrikal arda, baka isan ka taka ƙafa, ka taka ƙasa, ƙasa ta bule ba. Shine ƙarshen garbi. Duk alfaharinka da takamanka da waye da sauransu, da irin motocin da zaka wani alfarma na alfahari, baka isaka taka ka hausu su burma ƙasa ba. Lan takrikal arda wa lan tabulugal jibala dulal. Haka nan in kana jin isa, ko kana da girman jiki, ko kana da wani sifa ta kasaita, to baka kai duwatsu tsayi ba, baka kai girman dutsen goren dutse ko dala ba. Duk abin da zaka yi dan adam ne, kai karaman halitta ne. Sai dai lalle hakika wai girman kai kuma kame mutunci shi ba girman kai ba. Akwai lokacin da ake so ka kame girman ka, kame mutuncinka, ka iya kare kima ka da darajarka. Kada a kawo ma raini, kada ka je kana maula, kada ka je kana tumasanci, ba kai da kai roƙo ba. Wannan shi ba sunansa girman kai ba, sunansa izzatul nafs kenan. Eh, ana son mumini ya zama haka. Haka nan wai din kai gida ka ta fare, kai gida mai kyau, ba wai gida na birthday wanda aka kashe kuɗi na banza rofi da kika irin wancan ba. A'a, gida ne wanda za a shiga aka kashe biliyoyin kuɗi, shi ba nan ba alfahari bane. Haka nan ka sai wata kasaitacciyar mota wacce zaka ji daɗi, ka sha AC, ka hada ta da internet da abubuwa na zamani, duk wannan shi ma ba sunansa alfahari ba, gane wannan. Haka nan in ka sa kaya masu kyau, maimakon shi ka shigo cikin tsumma a raina ka, ka sa kaya masu kyau, ka fito a mutunce, kana baza capacity amma ba na girman kai ba, shi ma wannan ba girman kai bane. Me hujjar? Dalilin hadisin da Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka rawaito daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dharratin min kibr. Wanda yake a cikin zuciyarsa akwai daidai da kwayar zarra na girman kai, ba zai shiga aljanna ba. Fa qala rajul, da wani mutum ya ji haka sai yace kai bara dai tambaya, yace inna rajula, lalle zaka samu wani mutum yuhibbu an yakuna saubuhu hasana, yana so ya ga kayansa masu kyau ne, wa na'luhu hasanatu, takalminsa ma ya ga ya sa mai kyau. Fa qala sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai saita su, sai yace ba wannan ake nibi ba. Sai ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah mai kyau ne, yana son abu mai kyau, yana so ka yi shiga mai kyau, komai a samu an ganka da mai kyau, sai ce me abinda ake nufi da girman ka sai ce badarul haqqi wa gamdin nas shine kin gaskiya da raina mutane shi yasa lalle hakika wannan aya da muka kwana biyu ko uku muna tafsirin ta aya ce da ta tattare abubuwa 13 ta zo tana kwadaitarwa wajen kyautatawa da kokari a zama an siffantu da ɗabi'un da za su sa a ji daɗin zamantakewa da za mu dubbaka wannan to da za ka ga society ɗinmu ya zauna ba za a samu 'yan kidnapping ba ba za a samu 'yan fashe ba ba za a samu 'yan kwacen waya ba duk da an bi wannan ƙa'idoji duk waɗannan abubuwan ba za a same su ba za ka ga an samu society wanda yake kauna juna daga nan sai Allah sai ya faɗi siffofin waɗannan mutane wanda Allah yake ƙinsu wanda Allah baya son waɗannan siffofin bayan faɗi wancan sai ce allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli su ne waɗannan waɗanda suke rowa waɗanda kuma suke umartar mutane ma su yi rowa su sun ki bayarwa wani ma yana bayarwa sai su zuga shi su ce kada ka bayar dukiyarka za ta ƙare suna ƙoƙarin wannan ta yanda suke umartar wasu akan kada su ci yarfi sabilillah wanda wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka akan Yahudawa saboda sun kasance wasu daga cikin Yahudawa suna cewa mutanen Madina kada ku ciyar da dukiyoyinku wajen yaƙi da sadaka wannan zai sa dukiyoyinku su ƙare amma duk da haka dai wannan aya tana gama gari amma ce akan kowa da kowa Allah sai ci gaba da faɗar sufar waɗannan mutane wanda Allah yake ƙi sai ce wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi sun kasance suna ɓoye abin da Allah ya ba su na daga dukiya suna ɓoye ni'imarsa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta zo a cikin attaura kaga wannan dai Yahudawa ne Allah ya faɗi sufar annabi sallallahu alaihi wasallama zai bayyana mai kama kaza mai kama kaza sai suka canja suka ɓoye ba su faɗi sufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah ce wa a'tadna lil kafirina azaban muhinan lalle haqiqa mun tanadar wa kafire azaba ta wulakanci azaba ta kaskanci ranar alkiyama shi sa imam ibn abi hatim ya rawaito daga sa'id ibn jubair yace kana ulama ubani isra'ila yabkhaluna bima indahum min alilmi malaman bani isra'ila sun kasance suna rowa daga abinda Allah ya ba su na ilimi to fa anzalallahu shine sai Allah ya saukar da wannan allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wanda yawancin dai malaman tafsiri suka ce ayat ta sauka akan Yahudawa da suke boye siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi sai imamu mujahid yace al ayatu salat wayannan ayoyi guda uku ila qawlihi aliman inda Allah ce aliman nazalat fil yahudi ta sauka a ainihin bisa ainihin yautawa shi sa ruwa aba ce wacce take ba ta da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum washuh nahaniku da qawru shine ya halakar da waɗanda suke ainihin kafinku Allah yace wa a'tadna lil kafirina azaban aliman mun tanadarwa kafirai azaba wacce take mai radadi sai dai hadisi ya zo wanda imamu tirmidhi ya rawaito shi da hakim daga abdullahi bin amr bin al-as manzala sallallahu alaihi wasallam yace inna allah ta'ala yuhibbu an yara athar ni'matihi ala abdihi Allah yana so ya ga alaman ni'imarsa a bawansa wannan shine babban tunani ne musulunci ko da an ce kada kai alfahari kada amma idan kana da kuɗi ana so a ga alaman kuɗi a tare da kai ana so a ga alaman ni'ima a tare da kai ba musulunci bane ka samu kuɗi amma ka zama baka ci iyalanka ba sa ci baka taimakon al'umma annabi wannan ba musulunci bane Allah yana so in kana da kuɗi a ga hulaka ta masu kuɗi kada ka sa hular ƴan dako kada ka sa hular wacce take gata nan kada ka sa riga wacce take gata nan kada ka hawo mota fama da arziki yafi fama da tsaya dan rashin godewa Allah ne in Allah ya baka malan ka ci ka more iyalanka su more su ka sa su a makaranta mai kyau mai tsada ta addini to wannan shine amma ka zama wai kana da kuɗi amma mutum sai ka ji in ka kalle shi sai ka ce ba shi da koko wannan ko miliyoyi ne da shi to wannan ya saba wa addinin musulunci shi yasa wannan shine abinda wannan aya ta faɗa lalle haƙiƙa wannan ba ƙaramin abu bane Allah daga sannan sai mun zo na zo ƙarshe ko na babo yawa alhamdulillah wanda hadisi ya zo wanda da shi zan rufe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun zo allazina yum okay to alhamdulillah masha Allah to ai kaga sai mun tsaya kenan mun zo a daidai to abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ya saka musu alkhairi ɗan uwa da suke taimaka wajen yaɗa wannan kasuwa ɗaukar nauyin su Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya Allah ya sa a mizani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم